بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 21 ga watan Al-Muharram, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 16 ga watan Disamba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 8 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Sheikh Usman Dan Hodiyo mai suna Wasiqatul Ikhwan. Idan ba manta ba, Shehu ya fara mana wasiya dangane da muhimmancin karantar da mata da ƴaƴa da bayi da duk waɗanda nauyi ya hau kansu. Lokaci ya kure mana, a yau za mu ɗauko daga inda ya ce: ya ikhwani fajtahidu fi ta'limin nisa'i wal aulad wal abidi ilma tauhidi wad diyanati wa sa'ir al mu'amalat wa man 'allamahum salima min 'adabillah wa illa halaka wa ahlaka wa ma'awahum an-nar. Shehu yake cewa: ya ikhwani, ya ku ƴan uwana musulmi, fajtahidu fi ta'limin nisa, ku yi kokarin karantar da mata, wal auladi da ƴaƴa, wal abidi da bayi, ana matanku na aure da iyayenku da kannanku da yayyenku da ƴan uwa mata da ke kewaye da ku, kaf ku yi kokarin karantar da su addini, kar ku bar su cikin jahilci. Wal auladi, haka nan ƴaƴanku da ƴaƴan riko da ƴaƴan da ke kewaye da ku. Wal abid, da bayinku, masu muku hidima, masu muku aiki, ku yi kokari wajen karantar da su ilmin tauhid, ilimin sanin Allah, ilimin da ke tabbatarwa da Allah matsayin da ya dace. Wad diyanat, da ilmomi na addini da ya shafi sallah, azumi, zakka, hajji, wa sa'iral mu'amalat, da kuma sauran mu'amaloli. Idan ba a manta ba, a karatun da ya gabata na bayyana irin muhimmancin da ke tattare da karantar da mata da yara da kuma duk waɗanda nauyi ya hau kai, da kuma hadarin a barsu cikin bakin jahilci, wanda shine zai kai ga a kasa zama da su lafiya, kuma shi zai ba da kyakkyawar damar ai musu mulkin mallaka a cikin kwakwalansu. To sai Shehu ya cike wa'azin shi da cewa: wa man allamahum, wanda duk ya karantar da matan shi addini, ilimin tauhidi, ilimin mu'amala, ya ake zaman aure, ya ake kaza, ya ake kaza, duka salima min azabillah, ya kubata daga azabar Allah. Wa illa, idan bai karantar da matan shi da ƴaƴan shi da bayin shi sanin Allah da sanin ibadar Allah da sanin yadda ake mu'amala ba, halaka, ya halaka, wa ahlaka, ya kuma halakar da su, wa ma'awahumun nar, da shi da matan nashi da ƴaƴan da bayin gaba ɗayan su makomar su wuta. Babu shakka, karantar da mata karantar da al'umma ne, karantar da ƴaƴa karantar da mustaqbali ne na al'umma, wato future generation, al'ummar da za su biyo baya. Jahilci kan tashi daga cikin su, ko kuma a neme shi a rasa ta hanyar samarwa da yaran da ke yanzu ilimi, kamar yadda dungurin gumbin al'umma kuma da ke rayuwa a yau takan zama cikin ilimi da wayewar kai idan ya zama mata sun haskaku. Shi yasa za ku ga irin yadda yara suke da ilimi, irin yadda mata suke da fahimta a yanzu ya fi fiye da lokutan da aka baro a baya, saboda yanzu an buɗe wa mata damar da da ba su da ita. ƴaƴa suna samun ilmomin da a da ba sa samun su. Ina ma a ce wannan kwazon za a ba da muhimmanci game da abin da ya shafi ilimin tauhidi kuma. Ina ma a ce wajen abin da ya shafi addini za a rinka tsayawa ana yin at-tasfiya thumma at-tarbiya ala al-musaffa. a tarbiyyanci ƴaƴa akan abin da aka tace aka inganta na addini, sannan sai a dora su akan ingantaccen, sannan sai ilimin mu'amala. Ilimin mu'amala kamar yadda na fara bayani, hakikanin al'amari na daga cikin ilmomi waɗanda ake gane faduwar mutum in ya rasa su. Idan ka ɗauki mata da malam ya fara magana akan a karantar da su da ƴaƴa, yarinya takan zubar da gidan ubanta a lokacin da ta isa gidan aure, ba ta iya mu'amalanta zaman aure da kishiyoyi ba ko kuma da mijinta. Yaro idan ya fita waje yakan zubar da darajar gidansu, saboda ba a koyar da shi ilimin mu'amalantar mutane ba, don haka sai ga bai iya mu'amala da mutane ba, bai iya zance da mutane ba, bai iya magana da su, bai iya tattaunawa, ba zai iya zama cikin su ba. Kamar yadda na kawo mana karatun da ya gabata, malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai, wallahi zaunar da ƴaƴansu suke suna nuna musu yaya ake mu'amala. To duk mutumin da zai zaunar da ƴashi a matsayin shi na ubanta, yana koya mata yaya za ta yi da mijinta in aka je gidan aure. Kaga ku, abu ne mai sauki kuma a samu wannan, yana karantar da wannan ƴaya yaya za ta bauta wa ubangijinta. Sai da malaman farko ba su barin ƴaƴa cikin jahilci ko misƙala zarratin, ba a barin ƴaƴa su sangarce irin yadda muka samu kan ma irin wannan mugunyar rayuwa. Haka al'umma wajibi ne mu tashi mu yi gyara dangane da wannan insha Allah ta'ala. Ko dai a ƙarshen wannan littafi, ko dab da ƙarshen wannan littafi, zan yi ƙoƙarin tattaro mana irin waɗannan zantuttuka da wasiyoyi da irin hanyoyin da malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai suke bi wajen ainihin tarbiyyar ƴaƴansu insha Allah ta'ala. Dai mana wannan alƙawari, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Shehu Dan Hodiyo ya ce, والدليل على وجوب ستر النساء جميع الجسد، دليل دكي وجب تماتا ستسر تدكا ننجي كنسو، معنى واجبين ما تتربي دكا ننجي كنتا كده ما تتربي أبيا ننجي كنتا. تدليل دكي فرلنتا وما توجب تنتربي جي كنتا قباتا، ولو كنا في البيت كودا أجداني كودا أجداني ما تبلات رمضي هاو سرارا. Ma'ana nau'in suturta jiki nau'i biyu ne. Akwai nau'in suturta jiki na yawo tsirara tik, to wannan bai halatta ba. Akwai nau'in suturta jikin da ya saba ma ɗabi'a irin ta addinin Musulunci, ko da an sanya tufafi, to ko da a cikin gida bai halatta ba. Kun ga irin waɗannan suturu waɗanda suka bayyana a jikin karuwai na zamani, waɗanda a yau ƴaƴan musulmi da matan aure suke sha'awa suke ɗinka su, wallahi tallahi wajibi ne kowa ya kwaɓi iyalan shi dangane da su. Domin abin da galibi wai matan musulmi da ƴaƴan musulmi suke fahimta shine wannan shigar haramun ce kadai idan za a fita, amma wai idan ta ɗauko za ta yi a cikin gidan ubanta ne, to babu laifi. Idan ta ɗauko za ta yi wa mijinta ne, babu laifi. Addinin Musulunci yana kallon tufafi ta ɓangare biyu. Ɓangaren farko shine ya zanya suturta jiki, sannan ya zanya suturta jiki ɗin ba tare da ya bayyanar da kusuroyin jiki ba. Da zaran ya bayyanar da kusuroyin jiki, to a wurin shari'ar Musulunci ba shi da bambanci da wanda ba a sanya ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, sunfani min ahlin nar, nau'i biyu na mutane ƴan wuta ne, lam arahuma, yace ko da yake ni ban taba ganin su ba, yace amma ƴan wuta ne. Na farko sai yace nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun munilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht, yace mata ne ga su nan da sutura a jika amma kuma tsirara suke. Ka duba irin wannan mini skirt da mini jeans da mini trousers da waɗannan irin step da ake sawa dogo, amma sai ya biya fitar da ainihin kusuroyin kwankwaso da cinyoyi da gwiwoyin mace. Hiya kasiyatun, na'am ta sanya tufafi, amma ariyatun a haƙiƙanin al'amari tsirara take. domin abin da ke bayyana a tsiraicin nata shine wannan tufafin ya sake bayyanawa, dan haka tana saye da tufafi. Amma kuma ana ganin yadda kwankwasanta yake ko ba a gani, ana gani, ana ganin yadda cinyoyinta suke ko ba a gani, ana gani, ana ganin yadda jikinta ke kadawa ko ba a gani, ana gani. Sallallahu ta'ala alayka wa alihi wa sallama ya afsahal arabi wal ajami, wannan yake nuna fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bai ce da su ariyatun ba, balle kace da ya ce tsirara suke, sai kace to ai abin da Allah sun sanya tufafi, sai yace amma kasiyatun, na'am suna sanye da tufafi, amma ariyatun, amma an kadu dai su tsirara suke, me ya kai fasaha wannan? Babu. To sai kowa ya koma gidan shi check and balance ya gyara. Saboda galibin abin da kamar yadda na faɗi, abin da matan aure da ƴan mata suka ɗauka, idan har za ki sanya wannan tufafin a cikin gida babu laifi. A'a, akwai tufafin da yake asalatan na wasu nau'in mutane ne lalatattu, kamar kafirai, karuwai, fajirai, to haramun ne a sanya waɗannan irin tufafi. To abin da muke cewa, waɗannan tufafi masu matse jiki su ne annabi yake nufi a cikin wannan hadisi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma yace na ƴan wuta ne, yace ko da yake shi bai taba ganin su ba, yace amma ƴan wuta ne. Kenan yanzu masu sanya waɗannan kayan in ma kafirai ne, in ma musulmi ne lalatattu, fasikai ko fajirai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar, dan haka yake mumina ki daina sha'awar su. Na daga cikin babbar fitina da al'ummar musulmi suka shiga ciki a yau ita ce, idan duk kai musu wannan wa'azin, in suka daga kai sai su dubi duniyar Larabawa, sai su ga cewa to ai Larabawa irin waɗannan tufafin suke sawa, tun daga gabashin duniya har yammacin duniya Larabawa kaf ɗan matan su yanzu irin wannan tufafin suke sawa, inda kadai irin waɗannan tufafin ba sa bayyana kaf a duniya a jikin ƴa mace sai garin Makka da garin Madina. Amma bayan garin Makka da garin Madina, duk wani yanki na Laraba za ka iya ganin Balarabiya farakar, Balarabiya sak a ƙasar Masar ko a ƙasar Tunisia ko a ƙasar Maghrib al-Arabi ko a ƙasar ainihin Algeria ko a ƙasar Syria ko a Lebanon ko Bahrain ko Dubai ko ina ne, za ka iya ganin Balarabiya ta sanya jeans musulma, ta buɗe kanta, ta yi abinda waɗannan kafirai suke yi. In kai magana sai su ce to ai Larabawa ma suna yi, gaskiya ne Larabawa suna yi, sai dai ka yi kuskure, ba Larabawa aka ce mai koyi da su ba, Balaraban mutanen Makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce mai koyi da shi. Saboda haka abinda Larabawa suke yi ba shi ne addinin musulunci ba. Aikin shubha ta biyu, waɗannan kayan a da doka ce mai tsanani a siyar da irinsu a Makka ko a Madina, a yau kuma doka ce mai tsanani ma rashin siyar da su, domin har sai da aka kai ana zargin Saudi Arabia da tsaurin addini saboda ta hana sayar da ainihin kaya irin waɗannan ainihin garin Makka da Madina. A lokacin da ta ji tsoro yau wajen 2002, sai ga manya-manyan shaguna a gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, da manya-manyan shaguna a kewaye da ainihin harami, ko ina sun buɗe ana ta siyar da ainihin ire-iren waɗannan sutu. Saboda haka a yau ƴaƴan musulmi a cikin Makka ko Madina, babu kayan da suka fi sawa su ji sun ji daɗi sun samu natsuwa irin waɗannan kayan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan muka dawo magana da shehu yake kuwa, shehu yana magana ne dangane da cewa wajibi ne mace ta rufe jikinta baki ɗaya koda a cikin gida ne, bai halatta ta ainihin bayyana jikinta a ga wani ɓangare na tsiraicinta ba. Menene dalili akan wannan magana da ya faɗi? Sai yace qala ta'ala, Allah madaukakin sarki shi yace, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulli azwajika wa banatika, ka faɗa wa matanka da ƴaƴan kamata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai da kuma ƴaƴan mu'minai haka qur'ani yake qur'ani baya idnabi baya fadin magana ya sake maimaita ta maimaitawar da babu dalili dubi yace fada wa matanka da ƴaƴanka to da yace da matan mu'minai to da matan mu'minai da ƴaƴan mu'minai kuma mata saboda haka jama'a kun ji doka ce daga saman bakwai annabi ya fada wa matan shi da ƴaƴan shi ni da kai mu gaya wa matan mu da ƴaƴan mu mata yubnina alaihinna min jalabibihinna su sassauto lullubin su shine jilbab abinda ake nufi da jilbab shine abinda ke suturta mace tun daga sama har ƙasa ya sha bamban da hijab ya sha bamban da khimar khimar shine wanda zai lullube kanta kadai amma jilbab ana nufin saitin tufafin da zai rufe jikinta gaba daya to wannan tufafin ta sassauta shi ta sake shi tun daga sama har ya zuba ƙasa shine yubnina alaihinna min jalabibihinna su sauke ainihin wato lullubin su tun daga sama har sai ya kai ƙasa zalika adna an yu'rafna wannan shi zai sa a gane cewa su musulmi ne ba kafirai bane wannan shi zai sa a gane su masu mutunci ne ba karuwai bane fala yu'zaina dan haka ba za a cutar da su ba mu'jiza ta alqur'ani tana bayyana a wannan wuri karara fita kwararo ka gani lokacin da ka zo wuciya ka ga wani yana dukan mace mai hijabi zaka tsaya ko ba zaka tsaya ba zaka tsaya amma ka ga wani yana dukan wata mai dagaggen jeans ba abin da ya shafe ka ka san cewa ba mai mutunci bace but unfortunately for them ko waɗannan irin wa'azozin ana yi musu su a cikin churches na'am ina bin most of the services da ake sawa a cocinan Najeriya manya-manya na Lagos da na Abuja waɗanda ake sanya su a kan tashoshin AIT da Silverbird da Channel News da sauransu wallahi akwai pastoci waɗanda suke musu wa'azi bai wuce wata uku ba wani pastor har kyale su ya rinka yi yana bi sahu-sahu a cikin coci sai ce you stand up me sai ce look at you are you a true child of God ya rinka kyale su sannan wani abin mamaki shi ne duk inda za ka ga Krista da statues da hoton Maryam za ka ga sun yi hoton Maryam da doguwar riga da hijabi ba su taba ganin kristoci suna da hoton Maryam da mini jeans ko mini skirt ba duk inda za ka ga Krista ya yi hoton annabi Isa za ka ga annabi Isa da dagaggen tufafi da babbar riga ba su taba yin kuskure ko da so ɗaya sun yi hoton annabi Isa su ne suke yi ba a yi shi da jeans ko da t-shirt ba su ka taba ganin hoton annabi Isa a wurinsu ba sai ka gan shi da gemu amma sai ga kristocin Jos sun yi waka suna zagin gemu mai gemu gemun bunsuru ƴan mata suna kiɗan shantu kristoci daga Jos ma'ana ba su da waɗanda ke tsawatar musu ne ma'ana addini ya zama siyasa idan musulmi na yin kaza ko da wannan abin akwai shi a cikin littafinsu mai tsarki sai su soki abin abin da yasa na kawo muku wannan jama'a don kar ku taba daukar cewa wannan irin shiga-shiga ta karuwai da ƴan matan kristoci suke yi christianity ne ba addinin almasihu bane addinin almasihu bane ra'ayoyi ne na Bature a lokacin da Bature ya shiga cikin Christianity sai ya shiga tare da waɗannan in ba haka ba asalin ƙabilun annabi Isa alaihi salatu wassalam a tun ɗabi'unsu ba su sanya ƙananan suturu lokacin Kirsimeti zai zo yanzu haka da suna ta sanya simafimai na tarihin Annabi Isa da haihuwar shi su da kansu zaka ga suna sanya nau'in mutanen da Annabi Isa ya fito cikin su aka haife shi ya girma masu tutura ne na mutunci har da rawani har da gemu har da hijabi da lullubi amma me yasa yanzu al'amari yanki ce kristoci to idan ka gane wannan kai musulmi da ke musulma sai ku gane cewa wannan shigar da suke ba addinin su bane balle ka dauka cewa abin ka kwaikwaya ne abin mutunci ba abin mutunci bane kun ji abin da qur'ani ya sauka daga saman bakwai yake cewa annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ko yana zabar wa annabin shi shari'ar da tafi kowace inganci da nagarta da kyau yace fada wa matanka da ƴaƴanka ƴan mata matan musulmi a fada musu cewa su rinka sanya sutura tun daga sama har sai ta lullube su ƙasa wannan shi zai sa a gane suna da mutunci ba za a cutar da su ba an fahimci wannan da kyau qala ta'ala haka kuma Allah madaukakin sarki yace ولا يبدين زينتهن كر كما ماتا سبين أدن سو إلا ما ظهر منها سي أبن دي بيّن ندق أدن باتار دا سنسبا أبن دي بيّن با إتا تبيّن أبتو باب ليش مانا تاسن يأتن فتا دا زني تاي أدو تاكاو هجاب انت دادو بولي جا تاسا غرين تفيا سي أينهن أكغا جيفا زن انت يا بيّن أوكما وانا أدونا تيا بيّن in haka ta faru to wannan babu laifi ina fata an gane na daga cikin fassarorin da wasu malamai suka bayar a wannan wuri illa ma zahara minha shine bayyanar fuska da tafukan hannaye na'am fuska da tafukan hannaye idan sun bayyana babu laifi domin hadisin asma'u babu shakka ko kadan hadisi ne ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ganta ta zama cikakkiyar budurwa amma kuma ta sanya kaya shara-shara suna bayyana kusurorin jikinta sai annabi ya ce mata yake asma ai mace idan ta balaga bai halatta komai na ta bayyana ba daga fuskar ta sai tafukan hannayenta wannan hadisi duk wani dauki ba dadi da za a yi hadisi ne sahihi li ghairihi ko kuma ka ce hasanun li zatihi dan haka babu shakka dangane da haka to bayyanar fuskar mace da tafukan hannayenta babu laifi amma ka sani da cewa ta sanya safar hannu ta kuma sanya niqabi ta lullube fuskar shine yafi alheri adan ku yaro saboda wasu nasoshin kuma da suka bayyana haka wadannan nasoshin gaba ɗaya ka karanta su a cikin littafin jilbabul mar'ati muslima da ar-raddul mufhim na biyu matan musulmi sai su ƙara dubawa dangane da fesa turare in za a fita da kuma sanya mai mai kanshi ko hoda wadda take da kanshi kanshin da zai iya tasowa daga karkashin tufafin da aka sanya hayya bayyana lokacin da aka zo wucewa to mata su sani cewa wannan haramun ne hadisi ya zo sahihi cikin littafin sunna sa'i daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yana zaune wata ta wuce sai ya ji kanshin turare yace yake baiwar Allah masallaci zaki je tace yace kuma kika sanya turare tace yace to ki koma ki wanke turaren sannan ki fito ki sallah Allah ya karba saboda naji manzon Allah na cewa sallallahu alaihi wanda ta sanya turare ta fita ta ibada Allah madaukakin sarki ba zai karba ba sannan hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin musnadul Imam Ahmad da sahihul Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inin wato wal yakhrujna tafilat idan mata ba su fita kada su fita da kanshin turare jikin su fita babu kanshin turare a jikin su saboda haka da hak Allah madaukakin sarki yake cewa kar su bayyana adan su atamfa ado ce shadda ado ce leshi ado ne to duk wani tufa wanda yake ado ne to haramun ne mace ta bayyana shi dan haka malamai suka ce dole ne suturar da za ta sanya a sama ta zama sutura ce wadda babu ado a jikinta kuma ita da kanta ba ado bace to an yi wani hijabi dan zamani wanda ake cin bakin shi da leshi to kaga nan ado ne to bai halatta ba kamar yadda kuma ba za a yi hijabi da nishin gaba ɗaya ba ko kuma ya zama atamfa ko shadda saboda atamfa da shadda ado ne wajibi ne a kiyaye wannan sai yake cewa illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna sannan kuma mata su dora mayafansu su dora lullubinsu ala jiyubihinna yadda wannan lullubi sai ya rufe kafadunsu ma'ana idan za ta doro lullubinta za ta doro shi tun daga ka yazo ya sauka kan kafadu sannan kuma sai ya sauka zuwa sauran bangarorin jiki kenan kaga dan wannan ainihin makalani da suke yi irin wanda ake cewa wai likitocin musulmi su sa wannan ba daidai bane jama'a sai saboda ita medical doctor ce ko pharmacist ce ko kuma she is a nurse saboda haka sai ta dan sanya wani dan kallabi sai ta cusa shi cikin wuyan riga this is an un-islamic mode of dressing it's not accepted islamically idan ke musulma ce kar ki sa lallai ne ki sanya hijabi babba na'am idan za ki shiga wurin tiyata ko makamancin haka babu laifi nan dan kin sanya abin da ya dace da yanayin aikin amma ba ya zama gaba ɗayan duk inda likita take ko nurse ko pharmacist shikenan sai a ce sai ta sanya wani dan makalallen hijabi ba dukkanin hijabi jama'a a kiyaye ko da an sa doguwar riga bai isar ba sai shi hijabin nan ya rufe kwankwasanta ya rufe ɗuwayenta ya rufe cinyoyinta saboda ba a so tana tafiya ana ganin waɗannan kusuroyi domin suna motsa sha'awar ɗan adam kuma suna bayyana yadda tsarin jikin ta yake to doguwar riga ba ta rufe motsawar jiki a kiyaye kamar yadda doguwar riga ba ta rufe waɗannan kusuroyi bayan an sa doguwar riga sai kuma an kawo hijabi an sa wannan dokar Allah ce ba ainihin fatawar wani malami ba ce ba fatawa ce ta wata mazhaba ko ta wata masu aqida ba dan haka idan har an ce wai Najeriya ta yadda da musulunci a matsayin ɗaya daga cikin addinai to wajibi ne a rinka ganin bayyanar waɗannan abubuwa a cikin uniform na yaran makaranta da kuma ainihin ma'aikatan asibitoci da makamantan haka domin irin waɗannan abubuwa da suke sawa a kawunan nurses asalin alamomi ne na addinin Christianity to wannan ga kasashen da suke kristoci kenan to ga kasashen da suke musulmi kuma fa wajibi ne a ga cewa addinin musulunci ya bayyana a wajen suturas so da haka musulmi sai sun miƙe game da wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka shehu ya ce wa kullu imra'atin duk wata mace tatruku jasadaha bighairi sitrin da take barin jikinta ba tare da ta rufe shi ba harraqaha Allah bin nar Allah zai kona ta da wuta kun ji wa'azin dan hodiyo bayan da dan hodiyo ya gama wannan wa'azi game da mata da iyayen mata da ma'aura mata da waɗanda suke kula da mata kai ba haka ba ko ƴar makwabta ce ta shigo gidanka kaga cewa ta yi shigar da ba daidai ba sai ka yi mata abin da yake daidai da Imam al-Bayhaqi ya ruwaito daga Sayyida Aisha ƴar wanta ce ta shigo cikin gidanta sai ta shigo da gyale sai Aisha ta karbi gyalen ta tsatsa gashi sai ta zubar da shi tace baki san suratul nur ta sauka bane Allah madaukakin sarki ya umarci mata da yin kulle suratul ahzab ta sauka Allah madaukakin sarki ya umarci mata da sanya sutura saboda haka dole ne hijabi ya zama mai kauri kai ya zama shara-shara da wannan ne gyale haramun ne a sanya shi a fita da nufin wai an lullube jiki shi kanshi gyale ado ne dan haka ba a sanya shi a matsayin ya zama hijabi lallai ne sai a samu wanda yake babu ado jikin shi ya zama mai kauri sannan ya zama yana da fadi ba wanda zai matse ba sannan ya zama ya dura har ƙasa ga dukkan mace wajibi ne farilla ne mafi karanci a samu inci bakwai zuwa inci biyar ya zuba daga ƙari akan tsawonta mana idan matar ka tsawonta 50 ne to sai a sanya mata 56 ko da 7 inci kenan wannan inci 6 ko 7 zai zama yana bin ƙasa ne in ba haka ba kuwa fa ya zama 18 zuwa 20 za a ƙara saboda hadisin Ummu Salama da take cewa to ai in ina tafiya in na dan ƙara kadan din ina tafiya kauri na zai rinka bayyana sai annabi yace jarrihi zira'an kisa zira'i guda shine inci 17 zuwa 18 zuwa 20 da gargadan tsawon mai zira'i a karkashin wannan wajibi ne mata su dauki wannan a matsayin salo na shigar rayuwarsu kuma wajibi ne ai tarbiyar yaya akan haka kuma wannan ba gidadanci bane kuma wannan ba zai hana lecture ta shiga ba ba zai hana formula ta physics ko chemistry ko biology ta shiga ba duk ba zai hana ba domin na daga cikin makircin da suke kawowa idan yarinya ta sanya hijabi ta sanya niqabi sai a ce ai shikenan ai ba za ta rinka jin sakon sosai ba duk wannan makirci ne jama'a mun yi fama da wani zindikin lecturer wani dan jihar Kogi a lokacin wani bakin kafiri wanda ya kijinin haka ƴaƴan musulmi ya gansu da haka ya kafawa wata yarinya kafan zuka har sai da wata ran muka yi mishi tawaye tukuna a cikin lecture ƙarshe sai ga yarinya ta fitar da A a cikin course din shi sannan kuma ta fitar da degree second class upper division ya tsane ta kullum tana sa hijabi tana sa niqabi in yazo ya kyare ta yace mata kaza yace mata kaza yace mata kaza wajibi ne musulmi su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da musulunci ya zo da su ba wai abubuwa ne waɗanda za su rinka bayyana su a cikin jin kunya ba dole ne a saka wa musulmi aqida cewa musulunci addini ne fantastic addini ne da ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowane yanayi idan ya zama ga musulmi a Faransa da Denmark suna kokarin kwatar wa musulunci yanci matansu su rinka yawo da hijabi da niqabi yanzu za a ce a ƙasa irin wannan ana kyare mu yanzu za a ce ana mutunta addini mace irin mata good luck wai tana duban matan manya-manyan masu mulki tare da su wai ta nemi su izgilanci tana tafiya take-take kamar tunku wai sai ta dubi wata mai hijabi wai tana ce mata sharia woman ke a gidan uwar wa ta iya turancin tukuna tana tafiya tana haki kamar agwagwa amma wai sai ta dubi wata wai sai ta ce sharia woman kuma wai shikenan wai sai a kyale ta nobody to attack her nobody to challenge her who is she by the constitution of the country tunda dokar mulkin kasar ta yarda da addinin musulunci dan me wata za ta shiga ta addinin musulunci a ce ita as one of the custodian of the constitution of the country she condemns part of the constitution of the country why me yasa a matsayin ta na waɗanda ake so su kula da dokan mulkin ƙasar ta ba da ƴancin a yi musulunci musulunci kuma ya yarda da a sanya hijabi yau a ce a sanya hijabi wai sai mata good luck ta dubi wata tana ce mata sharia woman kuma wai ba wanda wai zai challenging dinta where is the change da suke cewa women for change ƴan ƙaryar demokuraɗiyya sai da haka dole ne ku zama vocal ku rinka magana ku daina jin tsoro tun lokacin da Sani Zangon Daura ya fita daga cikin cabinet na ministocin Najeriya fa ba a sake samun wani wanda ya wani shugaban kasa itirabi ba me yasa kar a zo za a reshuffle shikenan a ce a cire shi yana da tsaurin ra'ayin addini you are representing your religion your culture your constituency kuma in an san cewa in an cire ka wanda za a dauko a sa irin ka ne dole a bakku inda haka ba dole ai shiru a daina wa addinin ku izgilanci yanzu yaushe wadda ta tashi ta ga uwarta tana sanya algarara a kwankwasanta tana shiga tana kama bakin kifi tana ci har za ta dubi wata mai asali tana ce mata wai shari'a woman yes of course kasantuwa ki zama shari'a woman daraja ce to me yasa ba za ki bata ansa ba wajibi ne mutane su zama suna da aqida jama'a wajibi ne mu zama mutane ba su da tsoro me yasa ba za ku iya magana ba
ma'ana ina maganar demokradiyya da aka ce where is the freedom of speech ina yancin magana ita tana da yancin ta fada muku magana ku ba za ku iya bata ansa ba mace tana tafiya ba fasaha tana magana ba fasaha tana tafiya kamar tunku amma ta soki addinin ku amma ku ja baki ku shu a kasar nan aka nada gwamna fa lokacin Abacha fa a jihar Kebbi fa yace matan ku suna tafiya kamar angulaye aka ja baki aka shu me ma'anar ka dan boko ayi magana kana wuri saboda where you want to maintain that seat wai saboda wannan kujerar kana tsoron ka a cire ka duk waɗanda suke cikin cabinet din ba su wallahi minista na ƙarshe shine Sani Zangon Daura shine na ƙarshe a cikin cabinet din ministocin Najeriya da ya iya muƙabalantar wani shugaban ƙasa har sai da Obasanjo je na tambaya wai what is the meaning of Sani saboda Sani Abacha ya bashi wahala kuma yanzu ya ga wani Sani Zangon Daura ya tashi ya muƙabalance shi ya ce Sani Kamba ya waiga ya harare shi sai Obasanjo ya ce what is the meaning of Sani Allah ya kiyaye to kun dai ji wasu ya dan hodiyo ke sai shehu ya ce ya ikhwani ya ku yan uwana iyyakum bisti'mal as-sihriyat kat-talasim wal-azaim wal-huruf allati la yu'raf ma'naha wa katib bismillah wal-aw al-quran aw ism al-anbiya'i lil-mahabbati aw lil-adawa fa ahra in ja'ala isma ahadin fihi wa kullu ma kana min bab as-sihriyat li-jalbi manafi' aw daf'il madar fa huwa kufr قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى دما dai dan hodiyo mai yace wasiya yake nasiha yake karshe zaka ji saboda wasiyoyin nashi za a ji kamar cewa cin mutunci ne zai rufe littafin nashi da cewa ba yana yin waɗannan maganganu ne dan ya ci mutuncin kowa ba wasiyoyi ne yake jan hankalin mutane anan ya dawo kan ƴan tsubbu ne da ƴan duba da malam mai yasin da mai gobe da nisa da duk waɗannan waɗanda suke yin abubuwan da ba addini bane yace ya ikhwani ya ku yan uwana iyyakum bisti'mal as-sihriyat ku daina yin abubuwa na sihiri tsafe-tsafe bugun ƙasa kaffalasin abinda ake kira falsam shine rubutu ne wanda ake yin shi ba a iya gane ma'anonin rubutun na hakika sai kaga an yi da'ira ko an yi wani kuri ko an yi wani murabba'i wato ayi wani square sai a rubuta wasu harufa a ciki shi ake kira falsam to jam'i shine falasim bahaushe kan ce surkulle to surkulle nau'i biyu ne akwai na rubutu shine balarabe yake kira falasim akwai kuma wanda ake karantawa shi kuma za a ji ana karanta abu ne amma ba shi da ma'ana to shi kuma sai a kira shi al'azima waɗannan jama'a ga misalan su nazo muku da su daga cikin mafi shahara na littattafan da ake waɗannan tsafe-tsafe da su a nan ƙasar Hausa musamman a nan garin Zaria wannan littafin Shamsul Ma'arif al-Kubra ne ɗaya ne daga cikin littattafan tsafi nace littattafan tsafi Shamsul Ma'arif al-Kubra littafin tsafi ne kuma matsafa ne suke aiki da shi kuma waɗannan littattafan karka dauka ni ina magana ne irin maganar da kake jin malaman izala suke waɗannan littattafan kaf ni sai da na zauna na koyi karatun su a Kano sai da haka ni ma na iya warware su ba wai kawai na shiga ne da ka ba tsafi ne waɗannan wa rabbul izzati wal jalal suna nan kanta guda nake da su na san kansu tas kuma duk littattafai ne na kafirci kaga ire-iren su ba suna asina haka da ka rinka gani asina da ka ga irin waɗannan murabba'at to waɗannan su ake kira falasim za ka ga an yi rubutu gashi nan sai kaga an yi wani kuri, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Wallahi akwai littafin da zan zo da shi na, akwai inda muka fara karanta, za ku ji makarantar nan gaba ɗaya tana motsi. Dun mun iya code din, dun mun iya, saboda wallahi na koyi karatun waɗannan kaf yemu ma bai fito mini ba, da kuruciya ta na iya su. Duk waɗannan kafirci ne jama'a, ba addinin musulunci bane. In ka shiga nan cikin rayuwar wurin masu littafi sai suna kara suna cewa littafin neman tuwo. Na neman tuwo haka suke ce mishi, sai alaran masu nan suke sayar da su. Na fata an gane. Gashi wannan kuma manba'u, manba'u usulul hikima, duk littafan ɗan tsafi ne. Gashi nan duk mutum guda ne ya yi su, duk littafan tsafi ne. Waɗannan littafan jama'a da littafan da ainihin as-sayyidur ra'is ya rubuta, Ibn Sina, suna nan littafai ne na tsafi, ba su nan duk tsafe-tsafe ne ake yi. In akai kaza za a kashe wane, in akai kaza za a raba wane da mata, za a rikita wane al'amari, wane za a sa isu wance, wane zai bar ma'aikata kaza, wance za ta yi kaza, wane zai ci zaɓe, wane za a murɗe shi, wane za a wayi gari ya yi kaza. Duka waɗannan abubuwa ne na tsafi jama'a. A zo a rubuta sunan mutum, a zo a zana, a sa kaza, a sa a takarda, yana cikin tafiya mota ta hadari, duk waɗannan abubuwan. Sannan kuma ka sani yanzu dukkansu sun yi digitalizing waɗannan abubuwan, sun ɗauke su gaba ɗaya, sun koma da su kan kwamfuta. Ina faɗin wannan ne saboda akwai wasu waɗanda gidadawa ne, sai ka je ka samu malami ne sai a ce malami ne, amma ɗan cibbi ne, sai ka ga laptop ce a gaban shi, ba za ka ga ƙasa ba, ba za ka ga bakin allo ba. Office ne an gyara shi da air condition da komai da laptop da printer da internet. Sai ka dauka cewa to wannan ma dan zamani ne, addu'a yake. A'a, wallahi huwa sharrun min ma maba, ya fi sharri fiye da waɗancan da suka wuce, saboda wannan tsafi ne in the most digital form, duk ɗaya ne, amma wannan ya fi gaggawa, kuma they are on a greater network. Suna haɗa ne a duk inda suke a duniya. Tsuniyarsu tana ƙasar Masar, daga cikin gidan Abdul Fattah Dauhi, wani babban matsafi ne wanda ya rasu a ƙasar Masar. Duk abubuwan da suke za ka ga a kan kwamfuta ne za a duba, har sai a printing maka out ɗin result ɗin abin da aka duba maka, ka biya kuɗi sai ka ɗauka cewa to ai wannan ai ƴan zamani ne ba. A'a, program ne na kwamfuta. Dama ita kwamfuta ba wani abu ce, ai duk abin da ɗan adam ke iya yi ne kawai ke iya saka a kwamfuta, ba wani abu. Matarka za ta iya daidaita yadda miya za ta kasance, kada magi ta yawa, kada gishiri yawa da kwamfuta. So duk abin da ɗan adam yake ne kwamfuta take, karka ɗauka wato an je an same shi da kwamfuta ba tsubbu yake ba. Ina fata an gane. Har wannan bugun ƙasar da komai, ba ka ganin ana yin karta da kwamfuta? To ana yin bugun ƙasar da kwamfuta, duk waɗannan tsafe-tsafen ana yi da kwamfuta. To amma mafi muni su ne waɗanda za a ce sai an haɗa da ɓangaren jikin mutum kaza, sai an binne kaza a cikin kabari, a je a soka kaza a cikin kabari ya kwana uku. Wallahi tallahi jama'a, waɗannan abubuwan ina gaya muku gaskiya ne, ba ƙarya ba ne. Ni Muhammad Awwal Adam Albani na san su ne, sani na haƙiƙa, na zauna na yi karatu a hannun masu su ne, na san su ne, sani na haƙiƙa. Ba wai ina ba da labarin su bane da zaka ji kawai mutum ya je shi ma ya ji ana faɗi. Na san su ne, waɗannan abubuwan sun san na san su. Lokacin da ne talaccoci nan yau shekara nawa, yau shekara kusan 16 da suka wuce, 1995 a cikin Congo, da muka fara talaccoci muna tona asirin su. Ba irin abubuwan da basu rinka, har ni din sun rinka tsafi. Ni din da kaina sun rinka mini tsafi. Saboda bala'in yayi bala'i, abubuwa suna rikice musu. Sai a wannan shekara muka haɗu a Makka da wani daga cikinsu a Makka. Kani Albani ce, ga amma kai hatsabibi ne. Nace aka ya, duka rikita mana al'amari. Nace a wala dan kijiji da kai ce ba wala haka. A nan daga nan garin yake haka muka haɗu sha share a Mansur 1995. Abinda muke cewa waɗannan abubuwan ba addini bane kafirci, ba malanta ba ce tsubbi ne, sihiri ne, kuma ana lalata mutane addinin su ne. Kuma sakamakon wannan barnace-barnace iri-iri sukan biyo baya, daga ciki kisan kai, daga ciki zina, daga ciki luwadi daga ciki samar da shegun yaya waɗannan kadan daga cikin abubuwan da ke biyo baya ke idan siyasa ta matso sai kaga tsafa-tsafa sun yawa sai kaji sata yaya ta yi yawa to kisan kai zai yawa luwadi zinace-zinace duk waɗannan suna faruwa sakamakon waɗannan sihirce-sihirce ga su ɗan hudiyo yake cewa ya ku ƴan uwana ku daina waɗannan aiki da waɗannan sihirce-sihirce kattalasu kamar surkulle na rubutu wal aza'in da kuma surkulle na karance-karance na'am akwai wasu abubuwa da ake a ƙasar nan ana yaudaran mutane da alqur'ani ya kamata mutanen mu su gane sai a ce malam mai yasin sai a ce shi da yasin yake aiki jama'a yasin alqur'ani ce yasin ba sharri bace to ya za a ce ana karanta alqur'ani ana kashe mutane wato suratu yasin tana da wasu ayoyi waɗanda suka karke da mubi
bayan da su Usmanu ya ainihin wato yi nasiha dangane da duk al'amarin da mutum zai yi ya ji tsoron Allah a cikin al'amuran shi sai kuma ya ce ya ikhwani iyyakum bisti'mali sihriyat kattalasun wal aza'in wal hurufin lati la yu'rafu ma'anaha wa katbi bismillah aw alquran aw ism alanbiya'i lil mahabbati aw lil adawa fa ahra in ja'ala isma ahadin fihi wa kullu ma kana min babi sihriyat li jalb al manafi' aw daf' al madar fa huwa kufr qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haythu ata Shehu Usmanu ya ce ya ku ɗan uwana musulmi ya ikhwani ya ku ɗan uwana musulmi iyyakum bi isti'mali sihriyat ina muku wa'azi ina gargaɗin ku ku daina yin sihirce-sihirce tsafe-tsafe ilimboto kattalasin kamar surkulle sai ka ce talfan da azima duk waɗannan abubuwan kusan abu ɗaya ne ainihin ake nufi da su abin da yake faruwa bambancinsu kawai yana tabbata ne ta wurin ɗaya ana yin shi da baki ne ɗaya kuma ainihin ana yin shi a rubuce ne a ɗansan wato rubutu ne wanda za ka gan shi an yi da'ira ko an yi ɗan akwati haka an yi gida-gida sannan an kawo harfa an sassa kamar da shehu zai ishara a kai al'azima kuma wato wasu kalmomi ne za a rinka yin su ka ji su kamar zikirori amma kuma ma'anarsu ba ta fita ma'anarsu duk ɗaya ne kamar yadda wannan a rubuce ba za ka iya karanta shi don ka iya karatun larabci kawai ka gane shi ba an fahimta zama haka kuma wancan don ka iya larabci ko don ka gane fassarar larabci ba za ka iya ainihin wato sauraron shi ka gane menene ake cewa ba waɗannan abubuwa su ake kira al'aza'il wa talasil ku dube su ga littattafai guda biyu na zo da su jama'a waɗannan littattafan na zo da su ne a matsayin misali domin suna daga cikin shahararru kuma manyan littattafai waɗanda ake tsafe-tsafe da duba da tsibbu da hallaka mutane da kashe aure da abubuwa waɗanda suke na fajirci da kafirci da mujrimanci a nan ƙasar littafin farko littafin man ba'u usulin hikma wato wai maɓaɓɓagar tushen hikima maɓaɓɓagar tushen hikima ta'alifin imam ahmad ibn ali al-buni da shi al-maktabatu sa'adiyya da ke beirut su ne ainihin suka buga wannan littafi wannan littafi shahararren littafi ne a wurin duk ɗan tsibbu na ƙasar nan musamman a nan zaria Kano, Katsina, Sokoto, Gombe, Dibba, da ɓangarorin da suka shafi ainihin kasashen Adamawa, Taraba da makamantan haka. Duk wanda ya iya tsibbo a karance ba wanda ya iya tsibbo a parantis ba, domin tsibbin ma ana koyon shi a karance, a zaunar da kai a rinka karanta maka, ana koya maka, ana warware maka, ana maka sharhin littattafai. Akwai kuma ɗan tsibbo a parantis waɗanda su zai zauna ne yana ta bibiyar wani malami na tsibbo, ya daɗe a ƙarƙashin shi, sakamakon daɗewa ya daɗe a ƙarƙashin wannan malami yana koyo, sai a samu su ɗin nan ya iya kaza, ya iya kaza, ya iya kaza. Ina fata an gane. Wannan littafi ga shi ainihin na zo da shi a shafi na 159 na ɗauko misalin ire-iren ainihin wato waɗannan abubuwa, wanda kusan duk inda ka buɗa sai ka ga kyakkyawan misalin wannan abu. Yanzu kun ga wannan alfam ne, mufradi kenan, rubutu ne nasr kulli. Ina fata an gane. Yanzu ka ga wannan duk ya larabcinka, duk digirorinka, ko bakuran shi ne kai, baka isa ka karanta ka ce ga ma'anar shi ba. Shi yasa sai Bahaushe ya ce sun kulle. Amma wanda ya iya ilimin tsibbi da duba da bokanci, shi in ya karanta ya san menene ma'anar wannan. An fahimta? To wannan ma daga cikin abubuwan da ɗan hudu yake kira ya ku ɗan uwa musulmi ku daina. Sun ga sake buɗe wani shafi da shi, shafi na 197, ga shi nan sai kuma ka ga wannan shi kuma wanda yake yana da da'ira ne, ga shi nan circle ne, sannan a cikin shi kuma akwai murabba'i, wato akwai square, sannan yana ɗauke da waɗannan harufa da kuma ire-iren waɗannan alƙaluma, wato in aka ce alƙalami a irin wannan ilimi na tsibbu, to ba alƙalami na rubutu ba, ana nufin ainihin wato lambobi ɗaya biyu uku, sai a ce akwai alƙaluma a ciki, sai ko kuma a ce akwai harufa, sai kuma alifin ba'un kenan. Ina fata an gane. Sai da haka kun ga sunan kusan duk inda ka buɗe za ka gani a cikin wannan littafi, shafi ɗaya biyu uku, ɗaya biyu biyar, duk za ka yi ta ganin waɗannan ainihin wato ire-iren misali. Wannan littafi kai da ke saurare na muriya kana da su, muriya ma ta ji ana koya maka, mu a nan zaliya abinda suke cewa karatun neman tuwo, saboda mutanen mu sun iya kalmomin waɗanda suke na ainihin tablisanci na maguɗi. Akwai abubuwa waɗanda yake munana ne, galibin ka je karatun su sai ana sakaya su da sunan wani abu, sai a ce wannan karatun neman tuwo ne, na neman tuwo ne. Ko an fahimta jama'a? To wannan ilimi ne na kafirci, kuma wannan littafi na ɗan tsibbi ne, kuma wannan littafi na sigiri ne. Don haka ka tuba ka bari in ka fara koyo, idan ka iya har kuma kana yi to ka tuba, domin wani ya iya ta hanyar apprentice, wato ya bi an koya mai ba da littafi ba, amma usul ɗin yana nan a ciki. Don haka ka ji sun ce manba'u usulul hikima, ka ga nan su ma sai suka kira abin wai hikima. Wannan ba komai ba ne, tsafi ne jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Littafi na biyu wanda shi ma shahararre ne, ɗan uwan ɗayan, abokin tafiyan ɗayan, shi ɗin dai wannan mutum mai suna Ahmad ibn Ali Albani, shi ya rubuta shi Shamsul Ma'arif al-Kubra. Wannan littafin shi ma littafi ne na tsafi, kuma littafin matsafa ne, littafin ɗan tsibbi ne, littafin ɗan duba ne. Ka sani ko ba ka sani ba, ba littafi ne na addinin musulunci ba, domin ba abin da ya dace da Qur'ani ko hadisi na daga abubuwan da ke cikin waɗannan tafai. shi ma ka ganshi waɗannan littattafai na san sun shahara musamman nunan a Zaria sai sa wannan da'awa zuwa ga ainihin Qur'ani da Sunna a bisa manhajin salaf muna cewa ya kamata ga duk wanda zai yi ta duk inda ya je yayi karatu ya zama kuma yayi karatu a gida saboda akwai wasu abubuwa waɗanda bai san su ba baraka san su ba sai in kayi karatu a ƙasar nan waɗannan abubuwan suna daga ciki domin wanda zai tafi ƙasar Masar ko Madina zai yi karatu ya dawo bayan lokacin aka zo ana magana waɗannan abubuwan wani lokacin zai rinka istigradi yana mamaki yaya waɗannan al'amura na'am waɗannan al'amura suna nan zanzama a cikin ƙasar nan idan ka tafi Rusaifa Rusaifa anguwa ce makekiyar anguwa wadda yake girman ta ya fi ƙwaryar garin Zaria a cikin Makka cike take da Hausawa da Fulani da bare-bare kusan kowane ɓangare kuma cike take da ire-iren waɗannan matsafa masu amfani da wannan ainihin littattafai Allah ya kyauta wannan anguwa ta Rusaifa a Makka waɗannan mutane namu ɗan Najeriya sun je sun kai ire-iren waɗannan tsatsafe suna ainihin yi suna nakasa mutane suna gurɓata al'amura har aka samu Saudi Sport tashar Saudi Arabia wadda ainihin wato take nuna wasanni to da safe galibi duk ranakun Litinin in an kamo ire-iren waɗannan mutane kamar da muka faɗi a baya akan display ɗin su akan nuna su kajisu suna Hausa rangadadai wani ya tafi ya je ya zauna a Rusaifa jama'a shekara 30 bai taɓa zuwa aikin hajji ko umra ba shi ya je Makka ne kawai don ya tsaci ina fata an gane Rusaifa ɗin nan kamar yadda ka ga anguwa irin gwargwaji take to haka ainihin take za ka ce kamar can bayan gari ne a gefen kuma haye haka take a Makka waɗannan abubuwan jama'a kafirci ne to wuri mafi munin a yi kafirci a duniya shi ne Makka saboda Allah ya ce wala tusfidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi ɓarna a ƙasa bayan an tsarkake ta an tsarkake ƙasar nan daga duk waɗannan kafirce-kafirce aka sauke tsarkake ta aka kawar da waɗannan abubuwa kai kuma ka samu ka je ka bi waɗannan al'amura Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda tsoron ruɗuwa ga wani shaɗanin littafi shi ma wannan littafi shi kanshi shaɗani ne littafin banda ainihin wato shi kanshi wanda ya rubuta shi ma shaɗani ne su kutun da guda wanda ya rubuta shi an haife shi shekarar hijira na da 600 ya kuma mutu bayan ya shekara 82 a duniya shekara ta 682 sunan littafin Aja'ibul Makhluqat wa Zara'ibul Mawjudat aƙalla yau kusan shekaru dari ainihin wato 8 kenan da rubuta wannan littafi wannan littafi ka gan shi tsohon bugu muke da shi a makarantar nan in kai na ya kai shekara 30 da na mallake shi ka ga wannan littafi idan kai ɗalibin ilimi ne ɗan bana 7 ka san cewa wannan littafi na matsafa ne sai dai kai ce a wannan bugu suka tashi sun haɗa shi da littafin Hayatul Hayawan al-Kubra tare da cewa shi littafin Hayatul Hayawan al-Kubra ma sha Allah littafi ne mai kyau da gargadan iko amma ka ga wannan littafin Aja'ibul Makhluqat littafi ne na matsafa domin a cikin littafin nan za ka ji yana faɗin wasu ɓangarori na ɗan adam waɗanda ake ɗibo su ana yin tsafe-tsafe da su in ana son kaza in ana son kaza jama'a waɗannan irin littattafan wajibi ne mu sanya su tahtan naqd wato a tsaya a bayyana su alhamdulillah kusan shekaru 15 da suka gabata a karatun littafin da muka yi na asrarul muddattar mun ainihin tsaya an bayyana sharri da hadarin da ke tattare da waɗannan tafai kuma a lokacin mun bayyana abubuwa da dama waɗanda daga cikinsu ake gane wane tsafi yake ko sihiri wane malami ne na sunna ko kuwa ɗan tsibbi ne shine duk lokacin da ka je bukata ta kai ka wurin wani malami domin a ƙasar mu ne duk wanda ya fuskanta kansa da sunan jama'a su zo don wata bukata kai sai a kira shi malami idan ba wanda ya zo zauna gindin tsamiya yana harjaji shine kawai zaka ji Hausawa suna kira boka amma a yanzu bokanci ya dauki salo iri-iri akwai wanda suke bokancin in ka zo ma computer ba gari a gaban shi ko laptop sai ka dauka cewa to ai wannan ma dan zamani ne kanshi ya waye amma to bari ka ji ka'idoji manta da duk abin da zaka gani a gaban shi manta da duk da zaka je ka samu falon shi ya shirya manya-manyan littattafai manta da yadda zaka samu dalibai suna ta daukan ilimi ko ana ta karatun alqur'ani matukar zaka je mishi da bukata ya maka tambaya ta cewa wannan mutum da kake so ai maka addu'a akan shi bukatar ka ta biya ni asunan uwar shi ma'ana ya sunan mahaifiyar shi to duk wanda ya maka wannan tambaya dalili ne akan cewa dan tsibbi ne kaji na daya na biyu duk lokacin da ka ji ya ce tafi ka je ka samo takalmin shi ko je ka samo gefen zaninta ko je ka samo gashin shi in an mai aski ko kumbar shi ko tafi ka je ka watsar da kaza a wuri kaza ko bulle a wuri kaza ko rataye a wuri kaza to wannan dalili ne akan dan tsibbi duk lokacin da ka je wurin mutum dan bukata yake maka a samo bakar kaza ko wake-wake ko hararagauke ko a samo agwagwa dutsa wannan Hausa ce ne ma baka jinta abinda ake nufi da bakar kaza baka abinda ake nufi da farar kaza fara waɗannan abubuwan da za su maka wahalar ganewa ba wato ayyana da specification na wata dabba akan sai ita za a yanka wajen yin bukata kaza ko magani kaza dalili ne akan dan tsibbi sai da aka cewar bakar kaza ko farar kaza ko kuma hararagarki wato wadda take da juyoyin ido ko da take dutsa wadda za a ganta jikinta gashinta dufar ko agwagwa wadda take dutsa ko wani abu makamancin haka to wannan yana daga cikin dan tsibbi in har yake maka ware wani daki wanda wannan daki zaka tabbatar da cewa an dode duk wata taga da window da duk wani wuri wanda haske zai shigo ana son a samu cikakken duhu anan zaka je kai wanka ko anan zaka je kai birgima akan kaza ko makamantan haka dalili ne akan wannan dan tsibbi wanda yake maka ne mota bai ma karau farace jace mizane ce ka tabbatar da cewa wannan daga cikin alamomi ne da ke nuna cewa shi dan tsibbi waɗannan abubuwan jama'a kaɗan ne na kawo su a matsayin misali kuma na kawo su ne a matsayin kaɗan daga abubuwan da su suka fi shahara menene fassarar su tun da buda ɗan tsibbi ba ne kuma ba zaman tsibbi muke a nan ba babu buƙatar sai mun tsaya mun fassara in suka ce kaza me suke nufi domin Allah ce ya yi kuma allamahu shi'ara kuma yan bazi lahu Allah bai karantar da annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba Qur'ani ya karantar da shi haka mai ma ba ainihin wato waka ba sihiri ba tsafi muka koya ba kuma ba su dace da mu ba inna ma waɗannan abubuwan muna bayyana wa musulmi ne a matsayin wasu nau'i daga cikin nau'uka na ainihin wato shirka wasu inda daga cikin illoli na ɗan ibbu ka samu wata shahararriyar lacca da nai Allah madaukakin sarki ya tofa wannan lacca albarka a ainihin anguwar Dogarawa a ƙarƙashin sabon garin local government a nan jihar Kaduna Najeriya wanda na sa mata illolin ɗan ibbu wannan lacca Allah ya albarkace ta ta hanyar ta wayar da kan da yawa daga waɗanda suka saurare ta kuma har sai da ta tashi wani katafaren boka wani dan tsibbu a wannan anguwa ta duka ba zagi kuma aljabtum alaihi min khayrin ala rikabi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha lakin gaba ɗaya ta rikita mishi al'amari haka kuma lakin da ne a garin Gwagwalada a ainihin wato karamar hukumar Gwagwalada da ke ƙarƙashin FCT wato Abuja wannan lacca wajen shekara 12 yau da ta gabata na ita wannan lacca ma kana buƙatar ka je ka ainihin saurare ta wannan sai kuma shahararrun laccoci da ne a nan cikin Kongo campus wajen shekara 15 ko 16 da ta gabata waɗanda waɗannan na sa musu taken duniyar aljanu da shaitani waɗannan laccoci su ma mun yi tsokaci akan waɗannan abubuwa jama'a shi tsibbu da duba da bokanci abu ne kamar yadda ka ji na faɗi amma yadda wani zai je ya karanta mechanical engineering ko automobile ya je ya karanta ilimi akan injinan motoci jiragen ruwa jiragen ƙasa da sauransu ko kanikanci ko makamantan haka haka wannan littattafai suke jama'a sai in ka je ka zauna an koya maka duk yadda ka so ka iya warware su ba za su warware ba domin calculations din lissafe-lissafen da kake gani a ciki abubuwa ne da suka shafi physics suka shafi ainihin chemistry abubuwa ne da suka shafi mathematics da statistics ko da ka yi waɗannan ilmanin kuma sai ka dawo waɗanda suka san waɗannan tafai sun tsaya sun warware maka su in ba haka ba sam sai dai kaga an rubuta hajaza ƙasa sai kaga an rubuta 7-3-5 me ake nufi baka san me ake nufi ba sai kaga an rubuta dalil kasa sai kaga an rubuta ainun da mimun sai kaga an sa bihatin kasa sai kaga an sa 3-9-1 sannan 5 me ake nufi ba za ka iya ganewa ba babu alherin kuma ka san me yasa ake ganewa ina fata an gane ko menene ma'anarsu jama'a kamar yadda na faɗi a baya ni ma lokacin kasantuwar ina matashi Allah madaukakin sarki cikin faɗi tashin neman ilimi na haɗu da mutanen da suke masanan waɗannan abubuwan ne ga ƙuruciya ni kuma ina da uwa wadda take wa malamai alheri garin haka an kai ni karatu Kano suna ganin to wannan yaro uwarshi tana kyautata musu don haka cikin abubuwan da ya kamata a koya mishi bari a koya mishi ilimin neman tuwo kaji yadda al'amarin ya faru yau kar ka ɗauka abin wai daje da kasdan haka suke dama ina zan ka kai mai biyayya ne ko mai ladabi ne ko kuma uwarka tana kawo alherai to shi kenan sai a ga cewa to bari a nuna maka waɗannan hanyoyi idan kuwa kai busasshen almajiri ne la ilaha ula wa la ilaha ula suke nan zai su koya ma zallan karatun allo ya kuwa ma zallan karatun fikiru shi kenan kuma ka je ka san yadda za ka ci tuwon jama'a kun ji don haka waɗannan littattafai da littattafan Abdulfattah Tsohi kaf da ya rubuta su jama'a ina da su Sahihu Harith wa Marut Al-Kibrit al-Ahmar waɗannan littattafai ne din na tsafi don haka Abdulfattah Tsohi wani da Masar ne jinjirutun matsafi ne ya rasu da jimawa almajiranshi da almajiranshi yanzu su ne suke siya da tsafi-tsafi wato suke jagorancin waɗannan ilmomi a ƙasashen Masar da Suriya da ƙasashen Lebanon da ainihin makamantansu duk wanda ya roƙi da waɗannan tafan to wallahi wannan nasiha ce muke mishi tsafi ba addinin musulunci ba ne duba da tsibbi ba addinin musulunci ba ne saboda haka abin da yake alheri shine ka watsar kai riko da alqur'ani da sunna dan ka bi dan fodi yake cewa ya ikhwani iyyakum bi isti'mal as-sigariyat ina gargadin ku ya ku ɗan uwana musulmi ku daina aiki da sigirce-sigirce kattalasim wal azaim kamar talasim su ne furkulle wal azaim furkulle na ainihin faɗi da baki at-talsam shi ne mufradi jam'i at-talasim al azaim jam'i ne mufradi al azima to na gaya muku bambancin su kawai at-talasim shi ne in aka rubuta su a rubuce in aka zo kuma ana karantawa to shi ne sai a kira al-azima misali abinda suke kira yasin mai rubat Allah ya sa ka san yasin mai rubat ko kuma ma adraka ma yasin mai rubat kafir gidan matsafa da ke kashe mutane suna cewa wai an yi wa yana yasin kuma a Qur'ani an saukar da shi rahman ba yasin din ce take kisa ba Al-Qur'ani ar-Rahman manzon Allah ar-Rahman sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam dan me za a kashe mutum da Al-Qur'ani dan me za a rufe bakin mutum da Al-Qur'ani dan me za a yi kaza da kaza munana da Al-Qur'ani wannan Qur'ani da ake karantawa ba shi ne ainihin wato asalin abin da ke kisan ba ko an karanta ko ba a karanta ba wannan kisan in Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa abin zai faru amma an fake da guzuma ne ana harbin karsana idan kai jahili ka zo kaga ana karatun yasin sai ka ce yasin ake ja amma ko bai karanta yasin din ba akwai su kalmomi na surkulla da in ya karanta su duk inda mudin take ta yasin din tana da wurare masu mudin da ya karanta wannan mudin sai ka ji ya ce ajib ya saqayil ajib ya anqayil ajib ya saqayil to yanzu waɗannan kalmomi ajib ya saqayil ya saqayil ya anqayil ya waɗannan sunaye ne na manyan aljanu to suna daga cikin azai suna daga cikin furkulle kafirci ne domin Allah madaukakin sarki ake neman ya amsa me yasa kake neman sarkin aljanu ya amsa za a turo wani aljanu ne zai shaƙe wani sai ya mutu shikenan sai a ce an ja yasin wallahi tallahi jama'a yasin ba ta kisa yasa ku je miciya ku tambayi dattawa ba matasa ba ina makomar malam mai yasin wanda ya ta kashe mutane da wannan harkar duk wanda aka haife shi miciya shekara 60-40 ya san tarihin malam mai yasin to je ka samu dattawa ba yara ba ya yi duk waɗannan abubuwa amma da Allah madaukakin sarki ya tashi kashe shi sai ya mishi kifa cikin wulakanci ya buga mishi wata irin tabuwar hankali wadda a lokacin muna dalibai da asuba muke fita garin nan muna zuwa muna hawa mota a nan bakin dogo wata ran kawai mun fito da daddare agogo mana abin nan muna ganin cewa karfe 5 tayi a shi wajen karfe 3 ne na dare mun fito daidai mun jirna nashi wajen abin nan kwanar da ake kira kwanar biredi mun zo kawai sai muka jira wai an ce babu angulaye a Qur'ani to wal angulaye da angulaye sai na ce a'a sai na haka har ya mutu irin wannan ya koma ka ji wai an ce babu angulaye a Qur'ani to wal angulaye da angulaye haka wannan da kunne na naji jama'a sannan ka je ka ji wata irin cikawa ya yi jama'ar musulmi ku ji tsoron Allah kisan ran musulmi zubar da ciki kashe auren musulmi korar musulmi daga gari a yi wa musulmi kuciya yana ji yana gani yana da shago ya bari yana da wurin aiki ya bari yana da gida ya fiye da shi yana da kaza ya fiyar a wulakanta musulmi wallahi tallahi wannan haramun ne jama'a kai ba musulmi ba ko kafiri in kai nan sai Allah ya bi mishi haƙƙi saboda ba musulunci ba ne kafirci ne waɗannan abubuwan amma yau a ƙasashen nan da su ake cin abinci masu yin irin waɗannan abubuwan ga su nan yau burjik an ɗauke su an kama musu ɗaki a Nikon Noga a Sheraton a Hilton a manya-manyan hotels yau ana daukan su ana tafiya da su Ingila, ana tafiya da su America, ana zuwa ana tsatsafi, sai a ci bashin mutum, sai a ce a je a danna bakin shi, sai a je a ci bashi a banki, sai a je wurin waɗannan irin mutane, sai a ce a danna bakin manaja. Allahu akbar. Akwai yawma tubla sara'ir, yanni ne da Allah ya ce sai ya binciko dukkan asirai, kowa sai an tona asirin shi, sannan sai ya ce fa malakum min quwwatin wala nasir, ba wanda ya isa, ba wanda za a tsayawa. Saboda haka jama'a kun ji Shehu dan Fodiyo yace ya ikhwani iyyakum bistimali sihriyati kattalasim wal azaim wal huruf, ya ku yan uwana ku daina amfani da surkulli na rubuce da na karance da harufa da ake sakawa a cikin waɗannan surkulli, allati la yu'rafu ma'anaha, waɗanda ba a san ma'anarsu ba, saboda su ba larabci bane, su kuma ba wani yare bane, aljanune suka batar da mutane da shedanu suka zo suka kirkiro musu waɗannan abubuwa. Ina fata an gane. Wa kata bismillah, da cewa kuma da ake yi wai ai annabi Sulaimana shi ya kawo waɗannan abubuwa, Allah ya karyata a cikin Alkur'ani, Allah yake yattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, Allah yake Sulaiman kariya suke mishi, malaman Yahudawa da shaitanin malamai na mutane da aljanu su ne suke bibiyar karerayin da ake karantawa ana dangantawa ga Sulaiman. Sulaimanu bawan Allah ne, musulmi ne, annabin Allah ne, daga cikin manya-manyan sarakuna da Allah ya ɗaukaka da daraja, daga cikin sarauta da iko da Allah ya bashi. Muka ce Allah ya bashi, me ya gagara Allah? Ba abin da ya gagara Allah. Ya mallaki aljanu, ya mallaki mutane, dabbobi, tsuntsaye, ya samu mallaka akan komai a zamanin shi. Rabbu habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab, Allah ya bashi mulki, ya karba, ya yi, ba ya adalci da ya zalunci ba, bai kafirci ba. To da ya mutu, wasu aljanu sun kudance shi a zuci suna jiran ya mutu su yi mishi makirci. Ya mutu shi ne suka yi marmaza, suka rubuta littattafai na tsafi manya-manya, sai a yi hatimi haka, sai a sa sunan Sulaimana, sai a yi kaza, duk waɗannan shaidanci suna nan cikin waɗannan littattafai. Jama'a, annabi Sulaimana Allah ya ɗauki ran shi, bayan lokaci shi kenan sai suka daga akwatin mulkin Sulaiman, sai suka sa gadon sarauta shi, an zo ana binciken kayan da ainihin ya bari. Shi kenan sai aka ta binciko waɗannan abubuwa. Ka ce ab, ya yi Sulaimanan ma menene, ba wani abu ne ka, ashe ma da tsafi ya mallaki aljanu. Shi ne sai aka fito da waɗannan tafai aka yi ta nuna a mutane. Shi ne sai ka ga an ce ga hatimin annabi Sulaimana, sihiru Harut wa Marut, al-kibritul ahmar, hazi kullu ha sihiriyat, hazi kullu ha falasi, haramun ne waɗannan abubuwa. Dan haka musulmi ku ji tsoron Allah ku bari, ke da za ki je ɗankin shi Allah ya albarkace shi, jifin shi ya kai 3 point kaza, jifin shi ya kai 4 point kaza, yana running on first class, a ce aje a yi scraping ɗin shi down, a ce aje a sa mata cututtuka saboda ƴar kishi ya ce yadda in ta shiga cikin polytechnic ko ta shiga FCE ko ta shiga cikin university ko kuma ta yi aure nuna wa ƴaƴan ba su ba, ita ta samu cuta, ta samu kaza, ta samu kaza. Ku ji tsoron Allah, ranar lahira Allah zai kama ku, farko farkon kasar ɗin nan duk mun faɗi waɗannan abubuwa, sakamakon tsafe-tsafen nan zinace-zinace ake da matan aure, luwaɗi ake yi, zinace-zinace ake da dabbobi. Ka ga ce mutum ya zo ya samu jaka, idan ya sadu da ita maniyin na fara gubowa, sai ya marmaza, sai ya cire azzakarin shi ya sa a leda, ya wanke fes, ya zo ya kawo wannan ledar. La haula wala quwwata illa billah, wannan malami ne zai ce maka, wannan matsafi ne, wannan arne ne, wannan zindiki ne, la khaira fihi, babu alheri kullu kala zarratin. amma neman duniya ce wai haka suke cewa wai duniya a nan yake ta hanyar banza wai duk wata hanya in dai is a clean one hanya ce mai tsafta to ba za a samu duniya ba sai an hada da haram saboda haka tarihin mutane ya gurbace a kasashen mu duk inda aka ga mai kudi sai a ce yana da wani daki fa wanda yake tsafi a ciki a ba wai an san yana da shi din bane wai abin da ake so a tabbatar ai ba a samun kudi sai an saba ma Allah a ina aka faɗa haka arziki na Allah ne arziki na Allah ne ku nema Allah zai ba ku kai addu'a Allah zai baka
Allah ya kyauta shi ne yake cewa wa katib bismillahi aw alquran ko kaga ana rubuta sunan Allah ko ana rubuta alqurani aw ismul anbiya'i ko kaga ana rubuta sunan annabawa min mahabba aw min adawa domin ainihin yin wani sihiri na soyayya ko kuma yin wani sihiri na kiyayya sai kaga an rubuta sunan Muhammad mimin din nan ta farko sai an rubuta sunan Zainab a ciki mimin ta biyu sai an rubuta sunan Ibrahim sai a yi kulli haka sai a sa sai a je sai a kai sai a ce a dinka laya ana zuwa aka binne a kofar gidansu Zainab shikenan sai Zainab sai ta ce shikenan ita kam mutu karaba ba wanda take so a duniya sai wannan Ibrahim din karka dauka wai hakan da na faɗi a daga ciki ne ban warware maka abin ba ko ka je ka idan kana son Zainab dinka ta soka wallahi it will not work you don't go work ba zai aiki ba na buga dan misali ne daga cikin abubuwan akwai abubuwa da suke yi to sunan annan Muhammad ya yi amfani da shi a yi tsafi a yi rubutu jama'a rubuta alqur'ani sai a ce a je a zuba a shaddar gidan su Zainab alqur'ani jama'a a ɗauki jinin kare a zuba cikin tawada a ainihin wato rubuta a je a bai wa wanda ta sha dan haka duk wulakancin da zai mata ba za ta bar gidan shi ba kuma waɗannan abubuwan kafirci ne idan ka yi su sai ka tuba in baka tuba ba ka mutu duk sallah da azumi da zakka da haji da karatun qur'ani baka tsira ba sai ka shiga ruta kuma sai ka zauna dindindin ba gafara sai ran da ka bude baki ka tuba in ko har ka mutu baka tuba ba to ka kiyaye da cewa duk sallolin da ka dawo kan yi ba su share wancan abun ba sai ka bude baki ka ce Allah na tuba daga abin da ne na kafirci domin matsayin ka ɗaya da okoro okoro kafiri da zai yi sifa yanzu ya shigo cikin masallaci ya ta sallah da watan azumi ya ta azumi matuƙar bai bude baki ya tuba daga kafirci ya shiga musulunci ba Allah bai karɓi sallolin shi ba to matsayin ka ɗaya da shi malam yace fa ahra in ja'ala isma ahadin fihi abin da ya ma fi sauki to a ce su sanya sunan wani a ciki ba ma sunan annabawa ko ba sunan Allah ko ba alqur'ani ba wa kullu ma kana min babu sihiriyatil jalbil manafi dan hudu yace duk wani abu da za a yi shi na sihiri domin jawo wani amfani aw daf'il madar ko tunkuɗe wata cuta ko kuma kufrin wannan kafirci ne na'am in dai za a ce rataye wannan laya kasuwa za ta zo falafala to akwai kafirci a cikin abu in dai za a ce je ka ka watsa a kofar gidansu in ta tsallaka to ba wanda za ta aura sai kai ko kuma ka ga ka za'e to ka ainihin sanya shi a cikin wannan sir din dan bi ne kai ko kuma wani mai mulki ne a wata ma'aikata ko wani director ne ko wani manager ne sai a ce maka kaga waɗannan ƴan ƙananan layu to je ka wannan shit din ka je ka dinka ka sa ko kuma ka haƙa ka sa ko ka bar office din za a dawo da kai duk waɗannan abubuwan jama'a ne ne dan neman wani amfani ko kuma ture wata cuta daga ciki haka rashin lafiya akwai da rashin lafiyar da baka yi sai a ce za a je a rubuta hatimi kaza daidai madigarka a je a yi maka ƙwaryar maulo tas sai a zo daidai madiga sai a ainihin kewaye jama'a waɗannan abubuwan kamar yadda muka ce fa
duba muna bada labari ne irin labarai na malaman izala wani ya ji daga wani ba a'a mun san waɗannan abubuwan ne jama mun zauna a hannun waɗanda suke yi so mun ga abubuwan nan ne jama kafira za ta zo neman bukata a wurin malami da ake kira malami so called malami a ɗauki rubutu a bata ta je ta yi tsarki da shi rubutun alqur'ani ta je ta yi tsarki da shi saboda duk wanda ya sadu da ita shikenan ta rike shi wannan kafirci ne jama'a ko shakka ba ma yi duk wanda yake wannan jama'a da shi da George Bush duk ɗaya ne da shi da Fir'auna da Hamana duk ɗaya ne sallan shi da azumin shi ba su da amfani duk waɗannan kafirci ne qala ta'ala dan fudi yace Allah ya ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata musiri dan tsibbu dan duba ba zai yi nasara ba duk inda ya je da kuma duk ta yadda ya bullo karshen rayuwar shi ne asara Allah madaukakin sarki kiyaye kuma waɗannan abubuwan da yake a matsayin sako ne nasiha ce dan haka kaga littafin dan karami ne domin sako ne ake bukatar ya isar in kana son bayani akan gane kafircin waɗannan abubuwa sai ka je kana karanta manya-manyan littattafai waɗanda suke bayani dangane da waɗannan abubuwa kafirci ne shirka ne kamar littafin Taisirul Aziz Al-Hamid littafin Fathul Majid da manya-manyan littattafan musulunci a nan ne za ka ƙara fahimtar cewa waɗannan abubuwan jama'a ba addinin musulunci ba ne don haka duk musulmi ya nisance su Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah